Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfili Hashim Gumel. Tare nake da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Talata 11 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin agaji sun ce hararren da Rasha ke kaiwa a Ukraine na kawo cikas ga ayyukan su. Wasu hotunan bidiyo da aka yada a yanar gizo sun nuna alamun ma'aikata a fannin sarrafa iskar gas da mai a ƙasar Iran sun shiga zanga-zangar da ake yi kan kisan wata mata mai shekaru 22. Wani harin jirgi mara mafifi ya kashe wani mamban kungiyar IS a arewa maso gabashin Syria.
To kanan labaran kenan aka saurara. A cikin shirin a daidai lokacin da rashin kwakwaran matakan tsaro a iyakokin Najeriya ke zama babban kalubale. Za a ji cewa
on Ebola that is
wannan dalili da Rabbi Shola yasa kasar take gabdaranta ba hannu kan wata yarjejeniya da wani kamfanin kasar sun don samar da na'urorin tauraron dan adam da za su rika zuba ido kan iyakokin dare da rana.
To duk akan tsaron ko Najeriya ta shirya gudanar da zaben shekara mai zuwa babban spetin yan nan dan sandan Najeriya ya ba da amsa.
Kalubale ba abu ne mai karewa ba, ba kalubale ba zai hana mu yin gari ruwan Allah ya ga. Kuma mun tsawo matakan da in Allah ya duga yi gari. Idan ba ka iya manta ba, mun yi a nan bara.
To sai a kasance da mu domin jin cikakkun rahotannin. Kamar kowace ranar Talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sarkwata zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauran kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin agaji sun faɗa a ranar Litinin cewa hararren makamai masu linzami da Rasha ke kaiwa a biranen Ukraine suna kawo cikas ga ayyukan su. Dakarun Rasha sun kai hari wasu yankunan biranen Kyiv da ƙarfin da ba a taba gani ba tun bayan da Rasha ta yi yunkurin karɓe ikon birnin a yakin da ya barke watanni 7 da suka gabata. Hukumomin Moscow sun ce harin na martani ne kan abin da suka kira hararren 'yan ta'adda. Shugabar gudanarwar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta yi Allah ware da hare-haren waɗanda aka kai har da wasu birane baya ga birnin Kyiv.
I know Ukrainians will not be intimidated.
Tace na san ƴan Ukraine ba za su tsorata da wannan hari ba, kuma na san sun san cewa za mu ci gaba da mara musu baya har sai yadda hali ya yi. Kungiyar ba da agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross wacce ke da ma'aikata aƙalla 700 a Ukraine ta ce ta dakatar da ayyukanta. Wasu hotunan bidiyo da aka yada a yanar gizo sun nuna alamun ma'aikata a fannin sarrafa iskar gas da mai a ƙasar Iran sun shiga zanga-zangar da ake yi kan kisan wata mata mai shekaru 22. Hotunan bidiyon sun nuna masu zanga-zanga a Asuleye, wani filin sarrafa iskar gas mafi girma a ƙasar ta Iran da ke yankin tekun Fasha. An ga ma'aikatan suna rera waƙar Allah wadai tare da kiran a kawo ƙarshen mulkin kama-karya. Wani binciken ukub da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya gudanar a kan hotunan bidiyon ya tabbatar da cewa kamannin wurin da ake zanga-zangar ya yi daidai da filin da ake sarrafa iskar gas ɗin a ƙasar ta Iran. Kamfanin dillancin labarai na Reuters a ranar Litinin ya ce wasu hotunan bidiyo na daban sun nuna ma'aikatan kamfanin man Abadan da na Kangan su ma suna bore. Wani harin jirgi mara matuki da mayakan da Amurka ke jagoranta a arewa maso gabashin Syria suka kai ya kashe wani mamban kungiyar IS a cewar kamfanin dillancin labarai na AP. Wani jami'in tsaro da ya nemi a sake sunansa ya faɗa wa AP cewa harin jirgi mara matukin wanda aka kai a ranar Litinin ya kaikaici mutumin ne a daidai lokacin da yake tafiya akan babur ɗinsa a wani ƙauye da ake kira Hammam al-Turkam. Sai dai rundunar dakarun Amurka ba ta fitar da wata sanarwa kan wannan hari ba, kuma bata amsa bukatar neman karin haske da kamfanin dillancin labarai na AP ya nema ba. Akwai akalla dakarun Amurka 900 a Syria da ke marawa mayakan kurdawa baya a yakin da suke yi da kungiyar IS. A lokuta da dama sukan kaikaici mambobin kungiyar IS mafi akasari a yankin arewa maso gabashin Syria da ke karkashin ikon mayakan kurdawan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan jima kaddan Mahmudu ya saki da labarai. Kafin nan za mu leka Najeriya inda ministan cikin gida ya ce Najeriya za ta rungumi wato hanyoyin kimiyya na tarar dan Adam wajen kula da iyakokin kasar da tsawon su ya kai kilomita 5000. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Nasiru Adamelli kai hadu mana.
We will be one of the first three big nations in Africa by size, largest nations in Africa. So
Najeriya na daga kasashe uku mafiya fadin kasa a Afirka. Da haka ba zai yi wa ci kowane inci ko santimita na kan iyakar za a iya girke jami'an tsaro don kula da shi ba.
I must conclude by telling you that we are at the point of signing an agreement with Huawei Chinese company on e-border. That is
wannan dalili in jihar Beshola yasa kasar take gabdaranta ba hannu kan wata yarjejeniya da wani kamfanin kasar Sin don samar da na'urorin tauraron dan Adam da za su rika zuba ido kan iyakokin dare da rana. Ministan ya kara da cewa akwai wani kalubale da ya shafi kan iyakokin na raba jama'a masu al'ada iri daya. Wannan gefe yana wannan kasa, wannan gefe kuma yana waccan kasar.
I visited a part of Ogun where the boundary line runs over the house of the capital of the town.
Dan tabbatar da wannan bayanin, ministan ya ce ya je gidan wani sarkin Yarbawa wato Kabiyesi a jihar Ogun. Ya samu layin kan iyaka ya raba gidan sarkin a tsakanin Najeriya da Ketare. Arek Beshola ya ce dan rage wannan kalubale ya zama mai muhimmanci gwamnati da jawo jama'a su hada kai da jami'an tsaro. Da yake magana kan batun kula da kan iyaka don samar da zaman lafiya mai dorewa na cikin gida, shugaban kungiyar manoma masara ta Najeriya Modibbo Sadiq Aman na fada ya ce ya dace a duba batun hanyoyin burtali da makiyaya ke bi zuwa sassan cikin kasa da Ketare don sake raya su. Modibbo na fada ya ce cin kan iyakar burtali ya haddasa fitina tsakanin manoma da makiyaya da hakan ya yi zagon kasa ga tsaro da tattalin arzikin abinci a Najeriya.
A yau gine-ginenmu, ma'aikatunmu, guraren kasuwanninmu duk shine ya riga ya zama burtali da aka toshe nan, to ba a samar da kuma wata hanya ba. Wannan shine babban abin da ya fara assasa rigima tsakanin gwamnati da makiyaya, tsakanin manoma da makiyaya. To wannan abu ne da ya kamata a yi amfani da sarakuna na gargajiya. Duk wanda ya gaji kakansa ya yi sarauta ko ya gaji babansa ya yi sarauta ya san hanyar shanu wato burtuli, dagaci ya sani, mai anguwa ya sani, hakimi ya sani, sarki ya sani. To don haka kyautuwa ya gwamnati ta haɗa kai da wannan institution din wajen samar da waɗannan gurare.
Jami'an custom da na shige da fice na bayyana cewa suna zuba ido kan hajoji da mutane da kan ratsa iyaka. Duk da hakan baya hana miyagun iri samun makamai ta hanyoyin dazukan iyakar. Ko tauraron dan Adam zai taimaka wajen hana keta haddin kan iyakokin Najeriya? Nasiru Adamelli kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Shau Madalla a gaida Nasiru Adamelli kai har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Muhammad ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
An gudanar da bikin rantsar da shugaban sojin Chadi Muhammad Idris Itno wanda ya karbi ragaman mulki a watan Afrilun bara bayan rasuwar mahaifinsa. Idno zai ci gaba da kasancewa kan karagan mulki na tsawon shekaru biyu wato lokacin da za a gudanar da babban zaben kasar. Bikin da ya samu halartar shugabannin kasashen Afirka ciki har da Muhammadu Buhari na Najeriya. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hamid Mahmud ya aika mana daga Agadez.
An je rantsar da shugaban ne bayan da taron muhawara na kasar ya amince da tsawaita wa'adin rukon kwarya duk da cewa wasu daga cikin 'yan siyasa da kuma kungiyoyin tawaye sun kaurace wa zaman. Da misalin karfe 10:30 na safiyar ranar Litinin a agogon kasar ta Chad ne shugaba Idris Deby tare da rakiyar wasu manyan alkalai biyu ya shiga zauren da aka gudanar da bikin rantsar da shi a birnin N'Djamena. Kuma shigarsa a cikin zauren ke da wuya sai ɗaruruwan mutane daga ciki da wajen kasar suka fara ihu da tafi domin yin masalale marhabin. A lokacin da yake jawabi jim kaɗan bayan a rantsar da shi, shugaba Muhammad Idris Deby ya ce wannan ranar na da matukar mahimmanci gare ni, kuma babban aikin da ke gabana shine na gaggauta kafa gwamnatin haɗin kan kasar wanda za ta yi kokarin shirya zaɓuɓɓuka don mayar da kasar karkashin cikakken tsarin demokradiyya. Da haka na yi alkawarin ganin tsarin da ake yi na miƙa mulki ga fararen hula ya tafi daki-daki ba tare da samun matsala ba, tare da gudanar da karɓaɓɓen zaɓe. Da wurinmu shine samun ci gaban kasar Chadi.
gaggame da chakin gulon.
A wannan karan dai shugaban ya shiga zauren ne sai da fararen tufafi yayin da a gefe akwai manyan baki daga kasashen waje da suka hada da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ministoci daga kasashe irin su Niger, Afirka ta Tsakiya, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Haka zalika akwai jakadan Faransa da na Tarayyar Turai yayin da kungiyar Tarayyar Afirka ta kaurarewa bikin. Niger wacce babbar kawa ce ga kasar Chad ta bayyana yadda tsarin kasar Chad ke tafiya. Inji Umudu Muhammadu wanda ya halarci bikin rantsar da shugaban na Chad. Mun ba da dukkan goyon bayan da kasar Chad ke bukata da kuma nuna gamsuwar mu kan yadda tsarin kasar ke tafiya kamar yadda al'ummar Chad suka bukata bayan tattaunawar da suka yi. Da haka nake isar da sakon shugaban Niger Bazoum Mohamed da mishi fatan samun nasara a wa'adin mulkin da zai yi na tsawon shekaru biyu da kuma goyon bayan kasar Niger bisa babban aikin da al'ummar kasar Chad suka rataya a kansa. Dubbai an kasar Chad ne dai suka halarci bikin rantsar da shugaban kasar. Ga kuma wani daga cikin su.
Sai na dan tsantsan Chadi saboda ina gani haka ya dace saboda mutun ne sabon jini bai taba harkar siyasa ba kuma yanda ya jagoranci wannan shekara daya da wani abu din ba galefin shi ba.
Shugaba Debi mai shekaru 38 a duniya ya karbi ragamar mulkin kasar ne bayan mutuwar mahaifinsa Idrisu Debi Itno a ranar 21 ga watan Afrilun shekara 2021 tare da jagorantar gwamnatin mulkin soji mai mambobi 15. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
Muhammad Laloki ne karanta labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da matsalar tsaro ke ci gaba da zama babban kalubale a wasu sassan Najeriya, babban speto janar na 'yan sandan Najeriya Alkali Baba ya ce a shirye suke tabbatar da ganin cewa an gudanar da babban zaben cikin koshin lafiya. Daga Maiduguri ga Haruwa Dauda Biyu da ƙarin bayani.
Babban speto janar din 'yan sandan Najeriya Alkali Baba ya ce a shirye suke su ga an gudanar da zaben gama gari ta za gudanar a shekara mai zuwa lami lafiya. Babban speto janar din 'yan sandan Najeriya ya bayyana hakan ne a wata hira da wakilin gidan rediyo muryar Amurka lokacin da yake kaddamar da wasu ayyuka daga ajiyoyin banda da UB da kuma bude wasu sabbin gine-gine ciki har da ofisoshin 'yan sanda da gidajen kwana da dai wasu ayyuka da suka shafi aikin 'yan sandan. Babban speto din 'yan sandan ya ce ko da shike an so mu samu sauƙin rashin tsaro a wannan shiya da ke arewa masu gabacin Najeriya amma ba sa su yi kasa a gwiwa ba da ganin cewa sun magance wannan matsala baki daya. Ya ce kuma an samu wannan ne sakamakon kyakkyawan dangantaka da ke tsakaninsu da sauran jami'an tsaro da ma jama'an gari wanda ya kira da sauran jama'a da ya ce ya kamata su gaba da ba su haɗin kai don kawo ƙarshen irin waɗannan matsaloli. Babban speto din 'yan sandan Najeriya Alkali Baba ya kuma yi bayani cikin harshen Hausa yana mai cewa
kalubale ba abu ne mai karewa ba, but kalubale ba zai hana mu yin zabe ban Allah yadda kuma mun dau matakan da in Allah ya za a yi zabe. Idan baka iya manta ba manya a nan bara a lokacin da aka yi zabe a nan bara kowa ya dauka ba za a yi ba saboda tasowan da IFOP suka yi. Mun wuce na a nan bara mun je mun yi a Iki, mun wuce na Ikiti mun je mun yi a Osun, mun ba wannan mun yi a Federal Capital na local government. Saboda haka duka a cikin wannan kalubale ne, saboda haka mun ba shugaban kasa wa'adinmu ko kuma alkawari cewa mu dai za mu yi kokari mu ba da security din da ya kamata saboda duk wani wanda yake son ya zabe ya fito. Ba mu da iko mu hana wani ya je campaign ko ya je rally ko ya je wani abu, amma muna son su ba mu goyon baya saboda mu yi regulation, su bar mu sa sanya idanu mu gaya musu idan wane zai yi wane kare ranan da sauransu, shi zai je ya samu wani guri daban saboda kar magoyan bayan su su yi ko clash ko su yi fada ko wani abu. Kuma muna son kamar abin da ya addabi zabubuwan da muka yi abin da ake cewa shi board buy in ba iya hana aba ya kamata a fahimtar da mutane, to amma muna tabbatar maka cewa mu za mu ba da level playing ground.
Shi ma commissioner ɗan sandan jihar Borno Abdul Umar ya yi bayani a wajen bude taron yana mai cewa
it will recall that at the height of insurgency precisely 2021 and to today over 30 police stations formations and 24 police barracks were burnt or destroyed by the insurgents. 389 policemen lost their lives. Over 450 policemen were injured.
Ce idan ana iya tunawa ana tsaka da dakicin yayin gungiyar Boko Haram a shekarar 2021 zuwa yau fiye da ofisoshin yan sanda guda 30 da barkokin yan sanda da wasu gine-gine na yan sanda aka kona baki daya akwai kuma wasu jami'an yan sanda 389 da suka rasa rayukansu yayin da yan sanda fiye da 450 suka samu raunuka daban-daban sun kuma kwashe wasu kayayyakin yan sanda da kayayyakin fada da dama.
The losses suffered by Borno State Police Command attracted numerous interventions, among which we are witnessing today such an intervention by the Inspector General of Police.
Yace game da irin wannan asaran da muke a Police Command yana bukatun kawo dauki sosai a ciki kuma shine muke ganin irin sa a yau wanda Inspector General din yan sandan Najeriya yayi shi ma shugaban karamar hukuma ya so ma dai bayanan din yan sandan Najeriya ne game da wannan ofishin yan sanda da aka gina masa musamman kamar haka.
Sunana Honorable Bunu Gunduri Mainok, the Executive Chairman of Kaga Local Government.
Yayi mana kokuri an zuwa gina mana upstairs police station wanda ma ina gani a Borno kam ina ga bayi din shi kuma akwai namu ne aka fara budewa. Apart from shi police station din ma an yi wa ma'aikata gidaje an sake gyara wannan sofon yau in ka zo ka shiga cikin Benishe police station is like kana cikin Abuja ne.
Shugaban karamar hukumar Kaga kenan ke bayani game da irin wannan sabuwar gine-gine da aka samar masu don samar da ingantaccen tsaro a wannan yanki. Haruna Daudabiyu, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gaida Haruna Daudabiyu, wannan shirin na zuwa muku daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19-31-49-60 sai kilas 2:30 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu sai shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Inga a nan arewacin Najeriya suna samun abin da suke samu ko kuma abin da suke nema wanda ya danganci dabbobinsu. Inda suna samun waɗannan abubuwa zai wahala ma su yi tunanin tafiya kudancin ƙasar nan. Rugan nan wallahi wallahi lokacin da aka ji ani za ka za ka zuwa ƙasa da mun yi daɗi kwarai da gaske.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muna fatan kuna nan kallau kamar yadda muke a nan Washington DC. Yau muna tafi da kashi na uku na muhawarar da muke game da halin tsaka mai wuya da Fulani suke ciki a Najeriya. Kamar yadda muka faɗa a baya, Fulani suna fuskantar zargi a bangare daya na cewa su ne aka fi gani ko kuma zargin su da cewa suna tauka ta'asa na sassacen mutane da tsayawa kan titi suna tare mutane suna karɓi kuɗaɗe. Amma ɗaya bangaren kuma su ne ake ta tausayawa saboda halin wahala da suke ciki a wasu sassa na Najeriya musamman a ƙasashen Yarbawa. To a cikin wannan shiri ne za mu duba shin ko samar da wasu bukatu na su Fulani ɗin zai magance abin da ake fuskanta. Sannan kuma za mu ji amsa tambayar da za a yi na cewa shin shugabannin arewacin Najeriya kama da shi shugaban ƙasa da kuma gwamnonin arewacin Najeriya ɗin duka suna tallafa wa Fulani ko kuma dai sun kawo ido sun saka musu ne a cikin wannan wahalhalu da suke fuskanta. Ko me ya ra'ayi ne game da kiran da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje na cewa a ma daina barin Fulani suna zuwa kudu a fasu su zauna arewacin Najeriya su fita daga cikin wannan matsaloli da suke ciki. Ba tare da wata lokaci ba ga wakilin mu na Lagos Babangida Jibrin tare da bakinsa Salisu Garba sarkin Fulani Shagamu da kuma Alhaji Musa Jika na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya ta Amnesty International.
Abubuwan da za ka yi abin da ya shafi inganta rayuwar Fulani shine kaman gina musu makarantu da gina musu wurin mashayan ruwansu. Burtali dai ga baki ɗaya ko kuma abin da ya shafi me yake da suna riga wanda gwamnatin tarayya ta kullo da shi a lokacin da ta ce za ta yi musu riga. Amma 'yan uwanmu na kudancin ƙasar nan sai suka kasa fahimtar menene ma rigan sai aka yi ta hayaniya har aka dawo aka manta da wannan magana. Shi ko riga ana maganan guri ne wanda aka killace shi Bafulatani makiyayi nan ne zai zauna da shanunsa da kuma abincin da za su ci da ruwan kuma da za su sha da kuma makarantun kuma ƴaƴayensu. So kaga wannan akwai ƙalubale babba ga musamman ga gwamnatocinmu na arewacin Najeriya. Domin me tunda yake abin ya zama kudancin ƙasan sun fassara abin da wani fassara daban da aka ce za a yi wannan rigage
yau Haji Musa da kai maganar shugabannin Arewa kana ganin kaman ba sa taka wani muhimmiyar rawa kenan wajen inganta rayuwar Fulani nan ko kuma kare su daga ciccaka da tsana da ake nuna musu a wasu sassa na kasar nan
ai ba wai kare su da ko ciccaka a'a abinda ake magana hakokin su wanda ya kamata su ma su samu a matsayin su na ƴan ƙasa shine kaman wannan rugagen su ya kamata su yi kowanne jiha ta yi ma nata Fulanin irin waɗannan rugagen da kuma gina musu makarantu nasu na ƴaƴayensu na Fulani da kuma karantar da su na abin da ya shafi sanin Allah domin me saboda idan za a samu yaron Fulani ya wayi gari babu ilimin boko babu ilimin Arabic ba abin da ya sani saboda haka maganar tausayi da imani a tattare da shi kaga babu shi yasa kake ganin sai kaga su kashe mutum ko kuma su fasikanci da matan mutum ko da ƴaƴayen shi duka da sunan cewa suna neman kudin fansa wanda kuma kaga inda da akwai ilimin kuma gwamnatocinmu na arewacin Najeriya sun yi musu abin da ya kamata ina kyautata zaton ba za a samu irin waɗannan matsalolin ba shi yasa kaji na ɗauko maka maganar nomadic nomadic ta zama tana gina makarantu a dazuzzukan da Fulani suke zaune sannan ita kuma Embayas wacce take ba da ilimi wanda ya shafi na Arabic su ma su shigo ciki su haɗa hannu da Embayas da ita nomadic domin me saboda a samu abin da ake nema ita Embayas ta karanta da su sanin Allah su kuma nomadic su gina makarantu su zuba malamai waɗanda za su karantar da su ilimin zamani to ina ganin idan aka yi wannan za a samu sauki na al'amura fiye da yadda ake zamani amma an bar su kara zube su kenan daga wannan gari ba su wannan gari amma inda a nan arewacin Najeriya suna samun abin da suke samu ko kuma abin da suke nema wanda ya danganci dabbobinsu abin da ya shafi ciyawa da ruwan da shi kansu dabbobin za su sha a dai samu kwanciyar hankali wanda ya race a wuyan gwamnati inda suna samun waɗannan abubuwa zai wahala ma su yi tunanin tafiya kudancin ƙasar nan domin yin kiwo saboda kaga kowane lokacin abu ya taso in suka je kudancin ƙasar matsalan a kansu take karewa kuma alhali in ka dawo nan arewa mu kuma suna kallon kaman Hausa Bahaushe shine kuma matsalarsu su Fulanin su saboda haka amma kuma in ka tsaya ka kalla sai ka ga su kansu matsalar kansu ne domin su yasu suke kima junansu ciwo ka gani
a zan koma bangaren shi sarki kaji dai bayanan da shi Alhaji Musa yayi game da wannan matsala ta Fulani da sauran al'umma kawo yanzu akwai kira da gwamnatin jihar Kano yayi cewa a hana Fulani zuwa yankin kudancin Najeriya da dabbobinsu ku kun ya kuka ji wannan kira da gwamnatin Kano yayi kuma gashi ba Fulani ne dan uwan
kafin ba da amsan gwamnatin Kano yana son bayani kan embaji abinda jika mai dazu yake duka kungiyoyin Fulani nan ba su taimaka ba ainihin Fulani kamar yadda faɗa farko ba za a ce gaba ɗaya ba akwai wasu ka kamar kungiyar mu alhamdulillah kowa riga sani ta taka rawa kwarai da gaske a kudu maso yammacin ƙasar nan saboda lokacin da ban kawo wannan kungiyar ba
wacce kungiya ke nan ya sunan kungiyar
wacce ke kungiyar sarakunan Fulani
haka
kungiyar sarakunan mana Fulani na zasan Yarbawa
haka
mai to shine da muka shigo kuma ko ina muka da muka da kuma muke zuwa ruga ko ina mu zai ko wannan mutum na ko wannan miji gidan sarin su daga mun sha zuwa mutum wajen sau biyu ko sau uku ne muka je mu gobe ban ruwan in yaka mutum yau wannan wajen har gobe za ce za mu ci wajen wannan haka muka riga zaga muka zanga zaga kuma tun daga lokacin aka daina wannan da ta na rikici don kafin ka kula da baya ta antaba rikici da Fulani wajen sakinan da yawa mutum da muka shigo wannan makan wannan kungiya ta mu na kungiyar sarakunan Fulani alhamdulillah aka samu zaman lafiya wannan yake saboda lokacin duk gwamnati muna tare su kuma sun gwamnati ga wasu alamun kwamishinonin gona bayan kwamishinan gona duk manya-manyan su na Yarbawa an haɗa wasu sun mimitin da su wanda duk lokacin da wani bai faru wani ko ya ko kuna da yaba na yace wani gona wani to ka dauki ma wannan ma babu na tar akan sa ko ko ci akan sa akai shi wajen shari'a ina kai wajen shari'a mu za mu zo mu kai don yayi laifi mun tabbatar da laifi yayi laifi mu da kanmu za mu tilla sai sai ya biya wannan kudin gona idan ko ba mu tabbatar da cewa abun ba haka bane ƙarya ne ake ƙarya ake musu su da kansu mutanen da suka zo suka zo bije su kanka da Allah dalla mai hakuri wannan abun da Allah kai zo kai zama don nace duk kuma lokacin da yaro an kama yaro an kulle shi kuma shanun sun wace kaje domin kuma shanun sun tayi wajen saboda shanu 30 ba sai da suke ba haka ne yanzu yar ma da suka ce an masa barna kuma ba ƙarya suka yi to yanzu za su nemo shanu a kira ba yadda ka to gaba da zai je nemo shanu hankalinsa ya tashi aka taka abun nan haka dan take yanzu suka ce dalla mai hakuri kamar wannan abu ya zo ya jama wani rikici kaza suka ce dalla dan mai hakuri shanu dai za su koma tunda din suka dai ya za su koma inda suke aka zanto irin wannan abu sun shafa ruwa da yawa kuma alhamdulillah kungiyar mu din ta yi rawa gani kwarai da gaske a wannan yanki ba za ce wai akwai mun kama musu akwai suke wannan ci da ce to me ci da ce to wani ma suke hada samu a biya a raunar ta kamar da wannan abin da ke faruwa yanzu akwai mu ma sa kirki kuma sa kishin filan da wanda kuma ba su kanan filan ne wani abu zai tashi da mata wannan karkashin wannan filan shi so yi wani abu ma bai faru ba shi zai sa abun ya baje kama da yan sanda su kama mutum don saboda mai dole su samu da abun suke ne akwai wannan abu akwai wani wanda mun san da su mun san kuma yana faruwa amma alhamdulillah kungiyar mu dai ta sarrafa kuna filan ta yi aiki kwarai da gaske a kudu musu yammacin kasar nan kuma ta magana abin ba kwana nan ba da aka shigo da wannan magana bangaren siyasa ake sa kawo wannan rikicin na tsakanin filan da manoma wanda an samu zaman lafiya gaskiya amma inda nake kare shi kuma shine magana ruga rugan nan wallahi lokacin da aka ci za a kama ruwa a kasa da mun yi daɗi kwarai da gaske saboda me filan za su zo na wuri guda kuma a kama musu asibiti an ce za a kama asibiti da nasu da dabbobinsu da makarantu da na islamiya da kuma za a bayar shi kuma za a kawo kuma ofishin yan sanda shi ma a sa shi a wannan wurin mun ji daɗi kwarai da gaske kuma aka yi haka din shi ne zai kawo ci gaba kwarai da gaske hatta filan suke zuwa suna yawo suna sai da nono kasuwa lungu suna sai da nono kaga wannan abun zai daina duk wanda ke son nono ya je ruga ya je ya saye shi kaga kuma za su sai da shi da mutunci ko ba shi akwai kamfanuka masu ne kamar yogurt za su je su akawa kamfani a gurin kawai akawa kamfani na yogurt a rinka a wannan gurin kaga an bunkasa su kuma ga ilimi suna samu kamar da ke cewa ne ilimi ne yana kawo gaskiya ne mutum a cikin daji bai san komai ba da shanu ban da wani abu bai san komai ba duk abun da aka ce mai ya je zai je shi yana gani kamar ya daidai kuma san ba daidai ba ne don haka in wannan ina karfi ɗari bisa ɗari.
To a gaishe ku malamai barkanku da aiki jama'a nan muka kawo ƙarshen kashi na uku na wannan tattaunawa ko muhawara da muke ji game da halin da Fulani suke ciki a Najeriya Allah ya kai mu rana wacce za mu dawo mu ci gaba da wannan muhawara din yanzu a madadin shi Babangida Jibrin wakilin namu kenan da kuma bakin nasa Salisu Garba sarkin Fulani Shaga mu tare da Alhaji Musa Jika na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya wato Amnesty International sannan da Grace Alheri Abdul ta taimaka wajen haɗa shirin nan Aliyu Mustapha Sakwati ne daga DC ku huta lafiya.
To madalla a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 1:27 don kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Majalisar Dinkin Duniya da Kungiyar Agaji sun fada a ranar Litinin cewa hare-haren makamai masu linzami da Rasha ke kaiwa a biranen Ukraine suna kawo cikas ga ayyukansu. Dakarun Rasha sun kai hari wasu yankunan biranen Kyiv da ƙarfin da ba a taɓa gani ba tun bayan da Rasha ta yi yunkurin karɓe ikon birnin a yakin da ya ɓarke watanni 7 da suka gabata. Hukumomin Moscow sun ce harin na martani ne kan abin da suka kira hare-haren 'yan ta'adda. Shugabar gudanarwar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta yi Allah ware da hare-haren waɗanda aka kai har da wasu birane baya ga birnin na Kyiv.
To madalla a gaishe ka masu sauraro a nan makakashin shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan za mu damu ku da wani sabon shirin wanda zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya wanda zai zo da shirin 'yan ƙasa da hukuma. Sashen Hausa na miƙa gaisuwar ban gajiya ga mai martaba sarkin Gumel Alhaji Ahmed Muhammad Sani da daukacin hakimansa bisa hawan sallar gane da aka yi a garin Gumel. Ubangiji Allah ya nuna mana tabbatin baɗaɗa da rai da lafiya. Domin sake jin wannan shirin da masu wurin shirye-shiryenmu da suka gabata sai a je shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya ci na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Carol, Mr. Phil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC da na shirya na kuma gabatar nake cewa sai an jima da hantsi idan an jima kaɗan za mu zo muku da wani sabon shirin. Assalamu alaikum.